أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك يا أموالا ما تعد مفعد أولا مسلاتي من البركة أنا عثمان بن عفان إلى من سلم على الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدعد وأيا وسافير الحميس هدوغة وترمضان إجرى مزالة صلى الله عليه وسلم على مكة زوى مدينة شيكرة تدف ليلة دريمودة 40 دبير wanda shine daidai da 14 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya. A wannan majalisi da aka fara gabatarwa a jiya, idan ba manta ba, mun kwana akan aya ta 2 a cikin surar mai albarka, suratu Yusuf. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 3 biiznillahi ta'ala. Mana bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Allah madaukakin sarki yake cewa nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Allah madaukakin sarki yake yi wa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama magana da cewa mu muke labarta maka labari, kuma labarin nan mafi kyawun labartawa ta hanyar yi maka wahayin wannan alqurani. Ko da yake gabaninka, mana gabanin wannan wahayi da muka yi maka yanzu, ka kasance cikin marasa sani akan wannan labarin da muke labarta maka yanzu. Akwai hadithi da yazo daga Sa'ad bin Waqqas radiyallahu anhu, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da alqurani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatalahu alaihim zamanan, sai ya zamanto yana yi musu tilawar alqurani na tsayin wani lokaci, ma'ana su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya rasulullahi law qasasta alaina, sai suka ce ya manzon Allah, baka ba mu labari ba, baka ba mu wata kissa ba da zamu ji, ma'ana abin da yake sauka na alqurani, awamir wa nawahi, hukunce ayi kaza a bar kaza. Sai suka ce ya rasulullahi law qasasta alaina, baka yi mana kissa ba. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da alif lam ra, tilka ayatul kitab al mubin, ila qawlihi ta'ala la'allakum taqilun. Malaman tafsiri da dama suna kawo wannan hadisi a karkashin wannan aya a matsayin sabab na saukar wannan aya din, ma'ana dalilin da Allah madaukakin sarki ya saukar da sadr surati Yusuf. Mafarin surati Yusuf shine wannan athar din, wanda da dama daga cikin malamai sun hassana wannan athar din. Daga cikin sa akwai al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi da al-Busayri da kuma Imam Nasiruddin al-Albani ma ya inganta wannan athar din. Kadalika akwai wata riwayar wadda ta zo daga Ibn Jarir al-Tabari a karkashin tafsirin wannan ayar da ya fitar a cikin tafsirin sa, wanda aka karbo daga Awn bin Abdullah, yake cewa man la ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama mallatan, sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama sun dan kosa, ma'ana kullun abu daya, iri daya, samfuri daya yake zuwa musu. Subhanallah. Sai irin kosawa ta dan adam ta same su akan yanayin cewa samfurin abin da yake zuwa musu kullun guda daya ne a yanayi daya ne. Faqalu ya rasulullahi hadithna, sai suka ce ya rasulullahi ka ba mu labari. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba, Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayata, Allahu nazzala أحسن الحديث كتابا ثم ملوا ملة أخرى sai suka ƙara kosawa wata kosawar daban mala bayan waccan ta farko da suka kosa suka koka aka saukar musu da wannan aya sai suka ƙara kosawa sai Allah madaukakin sarki sai suka je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi hadithna ya manzo Allah ka ba mu labari fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan mafarin wannan sura ta surati yusuf akwai riwayar mada da suka je gurin sa sai suka ce hadithna fawqa alhadith wa dun alquran ba mu labarin wani abu wanda yake ya dara ma labari amma kuma bai kai alqurani ba ma'ana muna so mu ji wani zance wanda yake sakakke ya nuna alqasas cikin masu riwaya suka ce abinda suke nufi suna nufin a ba su labarin wani abu wanda yake ya gabata kuma tabbatacce ingantacce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura ta surati yusuf فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث لوكاتين da suka buƙaci ai musu zance sai aka yi musu mafi kyawun zance lokacin kuma da suka zo ai suka so ai musu labari sai aka yi musu mafi kyawu na labari kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan tayyib Allah madaukakin sarki yace nahnu naqussu alayka ahsana alqasas mu ne muka labarta maka mafi kyawun labari alqasas a yaran larabci an ce alqasas qasas ana magana akan tabbataccen labari ingantacce wanda babu shakka a ciki babu ƙarya babu zato babu tsammani labari wanda yake cike da gaskiya haƙiƙatan ya faru kuma galiban akan yi itlaqin shi ne akan alqasas alqur'aniyya ma'ana labarai waɗanda suka zo a cikin alqur'ani domin babu wani labari da ya kai su gaskiya wa man asdaqu minallahi hadita babu wani wanda ya kai Allah madaukakin sarki gaskiya da aka cin alqur'ani idan labari yazo sunan shi alqasas shi sa zamu ga a cikin alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya ware suratul qasas ba a ce suratul qisas ba sai aka ce suratul qasas amma alqissa min nasijil khayal galibi takan zo ne daga abinda harsashe na hankali ya bayar wani tunani wani shaci fadi mutum ya zauna kawai ya ji dadin inda yake zauna fanka ki ta busa kike hayyala labari ce kaza zai iya faruwa ko kaza ya faru tatsuniya shafa labari shuni kuma galibi alqisas ana amfani da shi ne ta yanda masu kirkiran labari na adabi suke kirkiran labarai to su ne ake cewa alqisas dan haka shi zai iya haduwa da ƙarya ko da gaskiya za a iya samun shiriya ko a samu bata a ciki amma alqasas alqur'aniyya duk abin da yake cikin ta gaskiya ne kuma abin da take kira zuwa gare shi ko darasin da take bayarwa abu ne da in mutum ya riko da shi zai dace da daidai dan haka aslul kalima alqasas ana magana akan shi a yaran larabci to ana nufin tatabbu'u shay'i bibiyar wani abu shi yasa sai mu ga Allah madaukakin sarki da yake ba mu labarin annabi Musa alaihi salam wa qalat li ukhtihi qussihi ki bibiye shi ki bi diddigin shi ki tafi tattabi atharahu ki bi takun daidai inda yake ki bi sawun shi domin ki gani me zai faru da shi kamar yanda yake a cikin suratul kahf lokacin da annabi Musa da Khidr suka tafi ya je gurin sa neman ilimi da fartadda ala atharihima qasasa Allah madaukakin sarki sai yake gaya mana yanda suka juya suka koma neman wannan abun da ya kubce wa annabi Musa alaihi salam kuma bai gaya mawa malamin sa ba da haka da ya tambaye shi akan shi ina yake ce ai tun a guri kaza da faru sai suka juya suka koma fartadda ala atharihima qasasa ay qasani al-athar da haka dai wannan shine abin da ya shafi ma'anar al-qasas tabbatattun labarai ingantattu waɗanda suke kunshe da sako na gaskiya ga Allah madaukakin sarki ya saukar ko da alqur'ani ko kuma a harshen annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai Allah ya ce ahsanan qasas mafi kyawun labari malamai suka ce anan kyawun yana komawa ne zuwa gani shin yana komawa ne zuwa gundarin labarin ko kuma yana komawa ne zuwa ga darasin da za a samu a cikin labarin wasu malaman sun ce wannan wasu sun ce wannan amma hakikanin abin da yafi shine al-husnu ya'udu ilayhima dukkan su biyu labarin ga dadin ji sannan kuma ga kyawun darasi abinda za a amfana da shi ne faranta rai ne mai dada rai sannan kuma shi kuma labarin idan ana jin sa zuciya takan zamanto ta dada saboda yanda Allah madaukakin sarki ya tsara labarin
aka zubo shi yanda zuciyar dan adam za ta ji shauƙin cewa wannan labarin da ake gaya mata tayi imani da gaskiya ne kuma ana bata shi daki daki shi yasa dan haka mu daukan ma'anar cewa ahsan al-qasas yana kuma zuwa ga shi hakikanin labarin da kuma darasin da za a tsinta ko za a samu a cikin labarin to malamai sai suka ce me yasa aka ba ma wannan kissa ta annabi yusuf takin ahsan al-qasas bayan da kisoshi daban-daban a cikin alkur'ani ga labaran annabawa da manzanni daban-daban har da bayan Allah na kwarai amma ita wannan kissa bitahdid ita Allah madaukakin sarki ya zaba ya sanya mata suna ahsan al-qasas sai wasu daga cikin malamai suka yi kokarin fitar da auje ma'ana fitar da abubuwan da suke ganin cewa wannan su ne dalilan da yasa wannan sura ta ansa wannan suna ko da ansa wannan tarki daga cikin akwai malaman da suka ce abin da yasa saboda a cikinta akwai labarin annabawa annabi yusuf da mahaifinsa yaqub alayhi salam da haka labari ne na annabawa su biyu a tare sannan akwai labari na bayin Allah na gartattu akwai magana akan mala'iku akwai magana akan shaidanu akwai magana akan mutane akwai magana akan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yakan iya azabta dan adam da shi akwai magana akan tsuntsaye akwai magana akan tsarin gudanar da mulki da waɗanda ake mulka akwai magana akan kasuwanci akwai magana akan mata akwai magana akan maza da irin abubuwan da kowane bangare ɗabi'arsa takan iya rinjaye su ya aikata akwai magana akan so da ki akwai magana akan ƙauna da kuma kiyayya da haka waɗannan abubuwan da suka taru a cikinta ma'ana ta taɓo ɓangarori daban-daban na rayuwar ɗan adam shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata ahsanal qasas daga ciki kuma sai wasu suka ce a'a mun muna ganin ta samu wannan take ne na kasancewar ta ahsanal qasas saboda yanda Allah maɗaukakin sarki ya fitar da darasi a bayyana a ciki na cewa waɗanda suka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki suka yi haƙuri akan jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ya musu to su ne suke za su samu kyakkyawan sakamako to saboda wannan kyakkyawan sakamako da Allah ya bayyana za a samu sai ya zamanto kissar ta zamanto ahsanal qasas ma'ana ta zamanto mafi kyawun labari kuma mafi kyawun izina da za a ɗauka a cikin kowane irin labari da za a haƙaita wa ɗan adam shine a samu kyakkyawan makoma kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan darasi da Allah maɗaukakin sarki zai iya sanyawa a cikin rayuwar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su akan wani abu da yadda Allah maɗaukakin sarki yake kubutar da waɗanda suka yi imani daga sharrin azzalimai da yadda Allah maɗaukakin sarki yake kubutar da wanda aka zalunta aka cuta daga sharrin waɗanda suka zalunce shi da yadda Allah maɗaukakin sarki yake ɗaukaka wanda ya ji tsoron sa ya kiyaye makokinsa da haka sai suka ce ta wannan fuskar shi yasa ta samu wannan taki na ahsanal qasas yayin da wasu kuma suka ce a'a mu muna ganin ta samu wannan taki ne na ahsanal qasas saboda yanda surar nan wannan kissa ta kunshi abubuwa waɗanda suke na izina na wa'azantarwa na hikma wadda kafin ka samu wata sura da ta tattaro wannan aiki ne ja Allah ya sanya izina a ciki ya sanya darasi ya sanya hikima ya sanya tarbiyyantarwa a ciki dan haka wasu a ganin su wannan dalili ne yasa da amsa sunan ahsanal qasas wasu kuma suka ce a'a saboda yanda Allah madaukakin sarki ya koyar da mutane a ciki ya bada labarin da za a ɗauki izina na abin da ya shafi tsari na mu'amala tsakanin mutane wanda yake da ilimi da wanda bai da ilimi wanda yake mai mulki da wanda bai da mulki mata da maza duka waɗannan suka ce duk yana cikin abin da yasa suke ganin wannan sura ta amsa sunan ahsanal qasas amma dai magana wadda take guda ɗaya kuma ba za a iya cewa kowane ɓangare ko kowace nazariya a cikin waɗannan kowane ra'ayi a cikin ra'ayin waɗannan bayan Allah wani ya ture wani ba duk abin da suke faɗa kullu ha wijhad nazar kowa da ɓangaren da ya kalla ne kuma duk abin da suka faɗa akwai shi a cikin wannan sura akwai shi a cikin wannan kissa da haka sai ya zama a shekagen ahsanal qasas da ta amsa da Allah maɗaukakin sarki mata lallai an sanya mata taki wanda yake ya dace da ita kuma abin da duk aka faɗa din nan ta kunshe shi na darasussuka da wa'azantuwa da za a iya samu a ciki طيب Allah maɗaukakin sarki ya ce mu muka labarta maka mafi kyawun labartarwa ta hanyar wahayi ashe kenan an tabbatar da wannan sura wahayi ce kamar yadda ragowar alqur'ani gabaki ɗaya yake wahayi ga مازالنا صلى الله عليه وسلم وان كنت من قبله لمن الغافلين كودي يكي غبانن ايي مكا wannan wa'ayin gabayin asanar da gabanin asanar da kai ka kasance cikin waɗanda ba su sani ba. Wannan sai ya nuna cewa ashe Allah madaukakin sarki yana bada labari a cikin Alkur'ani na abin da ya gabata na mutanen da suka wuce wanda ba a sani, sannan kuma zai iya bada labari akan abin da yake nan gaba zai auku, zai zo wanda bai faru ba. Kuma wannan wa in dalla ala shay'in yadullu ala sidqi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, wannan in yana nuna wani abu to yana ƙara nuna tabbaci da aminci da gaskiya na annabtaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ba a yi a gaban sa ba a haka ito an bada labari ba, sai Allah madaukakin sarki ya bashi labari bi adaptik tafasil, mataki mataki na bisa da Allah ya bashi labari wa ya sanar da shi Allah madaukakin sarki, da haka ya ƙara tabbatar da nubuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da wata fiska kuma yake tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, sai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi, domin gashi Allah da kansa ya ce wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin, duk da yake kafin a yi maka wannan wahayin ba ka san abin da ya faru din nan ba, ba ka da labarin sa, da haka duk wani ya zo ya ga cewa wai tsananin kaunarsa da manzo Allah ne zai sa ya dauki haƙƙin da ba nasa bai ba sa wannan kuskure ne, duk wanda yake san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai soyayya da Allah madaukakin sarki yake masa ba, amma gashi Allah ya tabbatar da cewa bai san gaibi ba sai abin da ya sanar da shi, shi yasa duk abin da ya shafi labarai, abin da ya shafi hukunce-hukunce yana biyo bayan abin da yake na wahayi ne. Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, ashe wahayi ake mishi haske ne ya same shi da Allah madaukakin sarki ya aiko masa sai ya sani, sannan ya sanar da waɗanda suke a bashi ba, ma'ana daga cikin sahabbansa, kuma har ya zamanto labarin ingantacce ya iso gare ni. Daka cikin wannan aya za mu fita da wasu abubuwa wanda yake ya kamata a ce lallai an lura da su, amma gabanin lura da abubuwan ina so in yi mana wani tambihi wanda yake mai matuƙar muhimmanci akan abin da ya shafi al-qasasul qur'ani, isoshi waɗanda suka zo al-qur'ani. Mafi kyawun abin da mutum zai fassara labarai da suka zo al-qur'ani a cikin al-qur'ani shine al-qur'anin da kansa, da kuma abin da ya tabbata na ingantacciyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani lokaci abin da ya shafi tarihi bangare na Isra'iliyat yana yawan shiga cikin sa, kaga ai ta haka ito abubuwan da la asasa laha wala istinada laha min as-sihha, babu wani turke da aka dora su akai na gaskiya da hakika akan wannan abun, amma saboda mutane suna da son jin labari kuma labari yana saurin abin a gaskata shi, sai kaga mutane dandana sun karbi wannan abu. To al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yake cewa yana tsaka da bayani akan wannan aya, yace yana daga cikin abin da yake bil munasaba za a kawo shi a ƙarƙashin wannan aya, shine mu sani cewa duk abin da ya shafi na labarai a cikin Alkur'ani to istinadin shi yana komawa ne ko dai Alkur'ani ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, wani abu koma bayan wannan zai iya daukan ƙarya kuma zai iya daukan gaskiya, zai iya daukan bata, zai iya daukan shirya, sai ya kawo mana hadisi da aka karbo shi daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa ta'ala, na yake cewa ya zo gurin manzon sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'd ahli alkitab, daga wani littafi rubutacce da ya samu daga wasu ahli alkitab, ma'ana yahudawa kenan, ya zo da wannan labarin wanda ya littafi wanda yake kunshe da wasu bayanai ko wasu labarai a ciki, fa qara'ahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya karanta wannan labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da wannan aiki da Umar ya sai yace am tahawikuna fiha ya ibn al-khattab walladhi nafsi biyadihi laqad jitukum biha bayda'a naqiyya, laqad jitukum biha bayda'a naqiyya la tas'aluhum an shay'in fayukhbiruhum bihaqqin fatukadhibunahu aw bibatilin fatusaddiqunahu walladhi nafsi biyadihi law anna musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da wannan aiki, ma'ana abinda nazo muku da shi bai wadatar da ku ba har sai kun je kun karbo daga gurin ahlul kitabi, sai kun ciyo daga labarin su wanda za su iya kunsar ƙarya, za su iya kunsar gaskiya, sai ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa, nazo muku da saƙo bayda'a naqiyya, saƙo wanda yake fari tarhu, wanda yake babu wani gurbaci a cikin sa, tantagariya ne wanda yake ba wani abu da ya gurbata shi, saƙo ne na gaskiya daga Allah madaukakin sarki, la tas'aluhum an shay'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadhibunahu, kada ku tambaye su akan wani abu
wanda in suka gaya muku za su gaya muku gaskiya kuma ku ƙaryata, sannan kuma ɗaya hannun za su gaya muku ɓata kuma ku gaskata wannan. Sai ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake a nasa. Rantsuwa ta nawa kenan manzo Allah ya yi? Ta biyu. Ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa. Da a ce Musa, ma'ana Musa alayhi salam, zai kasance a raye yanzu a doron ƙasa, to wallahi ba zai isar masa ba, ba zai wadatar masa ba illa ya biyu. Ma'ana shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzancinsa, inda a ce annabi Musa alaihi salam ya rayu da shi a lokacin, to da annabi Musa zai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne saboda kasancewarsa biyayyen halitta, cikamakin annabawa, dan gatan Allah kuma wanda yake daga kansa aka rufe annabta. Kuma shari'arsa ta zama ta shafe dukkanin shari'o'i da suka gabata. Da haka da annabi Musa yana nan da shi zai bi. Da haka to me yasa za ku je gurinsu ku je ku karɓo labarai bayan ga abin da na zo muku da shi wanda yake na gaskiya da gaskiya? Shi yasa zai zama mara abu mai kyawu ne mutum idan yana ta'amuli da abin da ya shafi tarihi na annaba, misali musamman a manzanni na cikin Banu Isra'il, sai mutum ya yi takasan san gurin irin yadda zai dinga karanta labaran, saboda abin da yake yana iya shiga ciki na abin da ya shafi ɗarerai da shafi baki, ko kuma maganganu waɗanda ba a da tabbacin ingancinsu ko akasinsu. Shi yasa al'allama Nasir al-Sa'di rahmatullahi alayhi yake cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma a daidai wannan wigiri na nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an. Sannan ya bada wannan labari kuma ya yalwata labarin duk abin da ya faru tafasilin qissa kowanne aka sako shi. Da haka ƙissar sai ta zamanto cikakkiya kuma mai daɗin sauraro, sannan kuma mai kyawun darussa da za ta bayar a ciki. Sai ya ce to don haka faman arada an yukmilaha wa yuhassinaha bima yudhkar fil isra'iliyat allati la yu'rafu laha sanadun wala naqib wa aghlabuha kadhibun fa huwa mustadrikun ala Allah. Ya ce duk wanda ya ji cewa zai je ya cike wannan labari ko wannan ƙissa ta annabi Yusuf alayhi salam da wani abu wanda ake bada labari ne daga Isra'iliyat, da wanda aka hakaito labarai da aka hakaito daga Banu Isra'ila, yake ganin da shi a nan gurin ai ashe da aka kaza sai kaza ne ya faru, amma Alƙur'ani ba faɗa ba. Da aka kaza sai kaza ya faru, Alƙur'ani bai faɗa ba, yake ganin zai aro wannan ya cike ƙissar, to ya sani cewa ba kamar yana ƙoƙarin ya ce ga wani abu da aka ya kamata a faɗa ne Allah madaukakin sarki bai faɗa ba. Kun ga laifinsa ya zama mai ya girmama. Don haka mutum ya yi ƙoƙarin lallai ya tsaya a kan abin da ya shafi haƙiƙanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, musamman a abin da ya shafi ƙissa ta annabawa na Banu Isra'ila. A cikin wannan aya nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, za mu iya fita da wasu darussa waɗanda suke daga ciki kamar haka, cewa Alƙur'ani ya ƙunshi labarai, wanda wannan yake nuna cewa ɗan adam yana da ɗabi'a ta son jin labari, domin Allah maɗaukakin sarki da ya halicce sa kuma ya fi shi sanin kansa, shi ne ya saukar da Alƙur'ani kuma ya sanya a cikin Alƙur'ani ga labarai ɗin wanda za a ɗauki izina, za a ɗauki darasi a ciki. Kuma wannan labari na annabi Yusuf aka sa mishi ahsanan qasas saboda gaskiyarsa, saboda tsarinsa, saboda zubinsa, saboda gamewarsa, saboda hukunce-hukunce da hikimomi da suke a ciki da abubuwa masu tarin yawa. Na biyu shine isbatu risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa tashrifi. A cikin wannan aya zamu kwanci tabbacin annabta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzancinsa, sannan kuma da irin daraja da Allah madaukakin sarki ya basa. Abu na uku shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama la ilma lahu bil qur'ani wala bi qisasihi qabla an yuha ilayhi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da sani, bai da ilimi na abin da yake yana cikin Alƙur'ani, ko dai na hukunce-hukunce ko na labaran abin da ya wuce ko abin da zai zo nan gaba, sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Na'am malam.
Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
To Allah madaukakin sarki a wannan aya ya fara bada labarin ahsanal qasas, mafi daɗin labarin, ma'ana an mana shimfiɗa ne, duk wancan bayanan shimfiɗa ne, kamar an yi wa zukatan mutirke na cewa wannan Alƙur'ani daga Allah yake, wannan labari a cikin Alƙur'ani, kuma labarin gashi mai daɗi. Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da uslubu tashwiq, ma'ana an ja hankalinka akan abin da zai kwaɗaitar da kai da wannan labari da za a baka. daga yanzu ne aka fara labarin if qala yusuf li abihi ka sanar da mutananka wa ake gayawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka sanar da mutananka lokacin da yusuf yace da babansa ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba ya babana lalle na ga taurari guda 11 washamsa wal qamara darana da wata ra'aytuhum li sajidin lalle na gansu suna yi min sujjada Allah madaukakin sarki yana gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa ya gaya wa mutanansa cewa annabi yusuf alaihi salam yayi mafarki kuma ya sanar da mahaifinsa wannan mafarkin nasa wanda waye wannan mahaifin nasa Yaqub alayhi salam idan da zamu tsaya akan wannan ayar kadai wannan ayar bata nuna mana waye mahaifin annabi yusuf alayhi salam ba amma kuma hadisai sun zo da suka tabbatar da cewa ga mahaifin nasa kuma sannan idan aka ci gaba da kissar za a gaya mana wane ne mahaifin akwai hadisi da aka karbo daga abdullah ibn umar radiyallahu anhu wanda yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim mai karamci wane ne shi yusuf dan yaqub dan ishaq dan ibrahim wannan ita ce salsalas da aka tsatsansa annabta ne tsantsa shi annabi ne mahaifinsa annabi ne kakansa na daya annabi ne kakansa na biyu ma annabi ne kuma wannan hadisi ne da yake ingantacce da Imam al-Bukhari ya fitar da shi kadalika abi huraira radiyallahu anhu yake cewa su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas akram an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce waye fi karamci a cikin mutane sai yace akramuhum indallah atqahum mafi karamci a cikin mutane shine wanda yake yafi su tsoron Allah ma'ana mafi tsoron Allah a cikin mutane shine mafi karamcin su قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله باك wannan muke mana ba wannan ce tambayar mu ba abinda muke nufi ba kenan fa qala akramun nas yace mafi karamcin mutane yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah kuna magana ne akan wanda yafi kowa karamci a cikin mutane to shine yusuf dan annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah dan badadin Allah ma'ana ibrahim alayhi salam sai suka ce kuma akwai raguwar hadisin wanda wannan dai shine mahallin shahidin mu cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da cewa shine annabi dan annabi dan annabi dan annabi kuma jikan annabi wannan ya nuna cewan ga wata falala da annabi yusuf alayhi salam yake da shi kuma mun fa'idantu da cewa waye mahaifinsa waye baban mahaifinsa sannan kuma waye kakan mahaifinsa tayyib sai Allah madaukakin sarki yace if qala yusuf li abihi sanad da mutananka lokacin da yusuf yake cewa ga babansa yanzu mun gane waye yusuf mun gane waye mahaifinsa ya abati ya kai babana inni ra'aytu ahada ashara kawkaba lallaini naga taurari guda 11 washamsa wal qamara da kuma rana da wata sai malamai suka ce anan gurin to me ake nufi da inni ra'aytu ni na gani a zahiri ya gansu cewa ya ga taurari guda 11 suna yi mishi sujjada da rana da wata shin a zahiri ya ga wannan ko kuma a'a wani abu ne ya faru to magana wadda take malamai suka fi abin nan dinta suka fi rinjaye da ita shine cewa wannan ganin da yayi ba wai gani bane ba na zahiri gani ne na mafarki ma'ana ba da ido ya gani ba domin galibi akan yi amfani da ruqya kuma ana nufin mafarki kamar yadda Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu aka hakaito hakan daga gare shi ya ce ruqyal anbiya wahid mafarkin annabawa gaskiya ne ba wai ganin su na zahiri ba a mafarki ma idan suka yi gaskiya ne shi yasa sai mu ga lokacin da Allah madaukakin sarki yayi kaddara cewa annabi Ibrahim alaihi salam yayi mafarki sai ya kira dan sai ya ce inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara nayi mafarki ina bacci kun ga wannan ayar mun fahimci ara fil manami ina bacci ashe nin dan ba ambaci fil manami ba baya nuna cewa wannan abin ya fita daga mafarki domin ko ya fita da cewa ba a bacci akai ba can gurin an samu wani karin bayani ne dan haka a nan gurin Allah madaukakin sarki yana magana ne akan cewa Yusuf alaihi salam yayi mafarki kuma da yayi mafarkin nan sai yazo yake sanar da babansa cewa gashi yayi mafarki kuma mafarkin annabawa gaskiya ne. Amma a lokacin Annabi Yusuf alaihi salam ba za a ce a wannan matakin da yake an fara aiko masa da wahayi na annabta ba, domin yana kananun shekaru. Amma dai yayi mafarki, kuma yazo yake sanar da mahaifinsa cewa ga abin da ya gani a wannan mafarki da yayi. Tayyib yace ya ga taurari guda 11 da kuma rana da wata. Ai ya faɗa cewa mafarki ko, amma sai ya sake maimaitawa ra'aitu hum li sajidin, ni fa lallai na gansu suna mun sujjud. Malamai sai suka ce to menene fa'idar wannan maimaitawa da yayi? Inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara, sanne ya sake shi ra'aytu hum li sajidin, inda ya wadatu da fadin ta farko din ya isa, ya isar da sakon cewa ya gani kuma mafarki yayi. Sai daga cikin malamai suke fitar da wajahin wannan maimaici cewa ya maimaita ne litta'kidi, saboda ya bada tabbacin lallai fa ni ba ga fa abin da na gani ba. Yana so ya nuna wa mahaifinsa hakikanin abin da ya gani da kuma tabbacin wannan abu. Sayin da kuma wasu malaman suka ce a'a, wannan abun ba wai yana maimaitawa bane ba dan tabbaci, akwai la'al hal da yake mahzuf a nan gurin na cewa kamar an tambaye shi ne. Ni ce ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum wash-shamsa wal-qamara, ya gansu aka ce to ayaya ka gansu, sai ce ra'aytuhum li sajidin, kamar ya ci gaba da ƙarin bayani ne, sai aka cire abin da yake na tambayar da aka mai a tsakiya, saboda ta iya yiwa babu haja na sai an maimaita, kawai an baka gundarin abin da yake yafi muhimmanci wallahu a'lam. Sai ce ra'aytuhum li sajidin, na gansu suna yi mini sujjada. Ra'aytuhum, aka sanya maganar da aka yi kai kace ana magana ne da masu hankali. Sai malamai suka ce a nan gurin Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan zamirin ne, da wannan uslubin ne akan taurari, duk da yake ba zamirin da za a yi musu amfani da shi bane ba, amma aka sanya saboda aikin da suka yi sun yi aiki ne na waɗanda suke da hankali, kamar yanda Imam Qurtubi rahmatullahi alaihi ya kawo hakan a cikin tafsirin wannan aya, da kuma Al-Qasimi cikin tafsirin sa Mahasin at-Ta'wil, duka sun yi wannan magana ta cewa an yi musu amfani da wannan uslubi, duk da yake ga su taurari ba masu hankali ba, lil-uqala, amma aka yi musu amfani da dhamirul uqala saboda aikin su cike yake da aiki na masu hankali, sun yi aiki irin na masu hankali, ma'ana sun yi sujjada. Amma kuma wajahin sujjada da rana da wata da yake ƙara cewa ra'aytuhum li sajidin, wani irin nau'in sujjada ne suka yi mishi? Shin sun yi mishi nau'in sujjada ne na bauta, ko kuma sun yi mishi sujjada ne na girmamawa? Na shakka ba za a ce sujjada ta bauta ba, sai dai a ce sujjada ta girmamawa, wanda hakan ya halatta a shari'o'in waɗanda suka gabace mu. Su kuma shari'ar mu ta kore mana haka, ta hana mu haka, kuma da wannan zamu yi. Ta haka sujjada ce ta gaisuwa, sujjada ce ta girmamawa, wanda a waccan shari'a din an ba da dama da ayyuka irin ta ne. Malamai suka ce kwatan kwacin sujjada da Allah madaukakin sarki ya ce usjudu li adama fasajadu illa iblisa, da aka ce su yi mishi sujjada ba wai sujjada ce ta bauta ba, sujjada ce ta ne girmamawa bisa umarnin da Allah madaukakin sarki. Amma mu yanzu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan mansukun fi shari'atina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idam haqqihi 'alayha, da zanyi wa wani umarni da yima wani sujjada, to da nayi mawa mace umarni da ta yima wa mijinta sujjada saboda girman hakkin shi da diganta, ashe babu sujjada. Yace da zai yi umarni, to da ga a mahallin da zai yi umarnin, amma bai yi ba kuma ba zai yi ba kuma, haka yake ba, dan haka babu sujjada a shari'a mu. To mu koma gun dalilin abin da Annabi Yusuf alaihi salam yake gaya ma mahaifinsa na mafarkin da yayi, mu gani mu kuma yanzu wannan menene abin da za a iya fita da shi na masail mu a yanzu a gare mu. Mafarki yayi, ashe kenan mutum yana iya yin mafarki, kowane garin gama garin mutum ma zai iya yin mafarki, amma mafarki yana zamantowa ko dai ayi mafarki na dadi ko kuma ayi na akasinsa. Malamai sun raba mafarkai a gurin gama garin mutane zuwa kashi. Kashi na farko ru'ya min Allah azza wa jalla, mafarki wanda yake daga Allah madaukakin sarki yake, akwai wani abu da Allah madaukakin sarki yake so ya haska wa bawansa, sai Allah madaukakin sarki ya faye mafarki, kuma wannan mafarkin sai ya zamanto gaskiya, dalilin cewa daga Allah madaukakin sarki yake. Amma fa duk mafarkin da wani wanda ba annabi ba zai yi to mafarkin sa ba wai yana bada wani sako bane ba na hukuntawa ko wani abu da yake na shari'a ko wani abu da lallai wai sai ya faru baya kunshe da wannan sakon amma zai iya zamantowa daga Allah madaukakin sarki kuma zai iya zamantowa gaskiya ne amma ba mafarki ne na tashri'i ba annabawa su suke mafarki ne tashri'i domin mafarkin su gaskiya ne kuma wahayi kisa yanzu da wani zai zo ya mafarki ya ce mana ya mafarki an ce in kai sallah kaza zaka samu biyan bukata zamu ce ba zamu karba ba domin kai ba mafarkin wahayi ake maka ba inda wani zai zo ya ce na yi mafarki za ka karanta so kaza aka samu biyan bukata ko za a samu maganin kaza ko a dauki kaza a hada ki da kaza za a samu maganin kaza ba za mu karba ba saboda mafarkin sa ba ne ba ba wahayi bane ba nau'i na biyu kulmun min ash-shaytan mafarki wanda yake daga shaytanu sakamakon aljanu sun rabu mutum sai su sanya shi wani wannan shine adghathu ahla mafarki wanda yake mutum zai iya ganin abubuwa na tsoro na firgici na tashin hankali na damuwa na kunci a cikin sa na uku shine hadithun lin nafsi tunani da mutum zai sa a zuciyarsa na wani abu da yake damun sa ko wani abu da yake kwadayin ya samu ko wani abu da yake tsoro ko yake fargaba ya same shi sai dan far wannan tunanin a cikin zuciyarsa sai ya kwanta bace sai ya ga yana yin mafarkin wannan to wannan daga hadithun nafs ne zuciyar ce take dauke da sakon shine da mutun ya kwanta bacci kuma sai sakon ya zo mishi kamar a yanayin mafarki ko kuma ya zo mishi a mafarki amma hakikatan ba wani abu hakan yake nuna ba to idan mutun yayi mafarki mafarki mun ce ko dai ya zama kala biyu ko mummuna ko kyakkyawa to idan ya zama mutun yayi mafarki wanda yake mai kyau to abinda ake so shine mutun yayi godiya ga Allah madaukakin sarki akan wannan mafarkin da ya gani kuma zai iya bada labarin sa ga wanda ya yadda da shi ya aminta da shi wanda yake ganin cewa lallai wannan masoyin sa ne wannan mai kaunar sa ne haka zaka iya kaiwance nayi mafarki wallahi na je aikin haji ke dake ta yanda addu'a Allah ya tabbatar kin san cewa mai kaunar ki ce zaka taya ki addu'ar da gaske cewa akan Allah madaukakin sarki ya tabbatar miki din amma in kika yi mummunan mafarki to abin da yake daga gare ki shine na farko shine zaki isti'aza ma'ana zaki nemi tsaron Allah madaukakin sarki daga shaytan domin galibi mummunan mafarki daga shaytan yake in kika farka kin yi mummunan mafarki sai ki isti'aza ki tofa a bangaren ki na hagu so uku sannan kar ki bada labarin mummunan mafarki sai ya zama ba yanda za a yi makurar kure wannan lura sannan zaki amma kar ki bada labari shine asali sannan in da kina wannan bangaren kika yi mummunan mafarki sai ki juya sai ki koma wannan bangaren idan kuma kina da dama ma kika yi mummunan mafarki kika tashi kin wannan abuwa sai ki tashi ki sallah kamar yadda duka waɗannan matakai da malamai suke faɗa akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke bada wannan koyarwar wanda bazan shiga cikin su ba illa iyaka dai munasaba ce ta magana ana magana akan mafarki naga dacewar in karar da mu akan wannan mas'ala din Allah madaukakin sarki yake cewa id qala yusuf li abihi sanad da mutananka lokacin da yusuf yake cewa ga mahaifinsa ya abati ya kai babana inni ra'aytu 11 kawkaba lallai ni nayi mafarki naga taurari guda 11 wa shamsa wal qamara da rana da wata ra'aytuhum li sajidi naga su suna yi min sujjada sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
قال يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bamu labari bayan cewa annabi Yusuf alaihi salam
ya gaya mawa mahaifinsa Yaqub alayhi salam na cewa ga mafarkin da yayi qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin yake cewa da shi ya dana kada ka labarta mafarkin ka ga ƴan uwanka sai su shirya maka makirci su shirya maka makida lallai shaydan makiyi ne mabayyani bayyana kiyayyarsa ga mutane Allah madaukakin sarki yana nuna mana a nan gurin irin amsa da kuma yanda annabi Yaqub alaihi salam ya karbi labarin da ɗansa ya zo masa da shi lokacin da ya gaya mishi ga irin mafarkin da ya sai ya ce ya bunayya ya kai ɗan ɗana ya kai ƙaramin ɗana domin bai ce yabni ba sai ya ce ya bunayya saboda irin yanda yake sansa yanda yake ƙaunarsa yake tausaya masa kuma ya fahimci girman al'amarin da ya zo mai da shi ya fahimci saƙon da yake cikin wannan mafarki da ɗansa ya yi sai yake gaya masa abin da ya kamata a ce ya yi domin ya fahimci cewa lallai wannan ɗanasa zai zo mishi zai kasance yana da wani sha'ani mai girman gaske sakamakon wannan mafarki da yi zai zamanto wanda ya hau wani mataki na rayuwa wanda zai iya ɗara ma wa ƴan uwansa sannan kuma ƴan uwan nan za su zamanto a ƙarƙashinsa za su girmama shi za su darajta shi za su zo har su kai matakin da saboda girmamawa za su yi mishi sujjada kamar yadda na faɗa cikin irin nau'in sujjadar da Allah maɗaukakin sarki ya halatta a cikin waɗancan al'ummu to da haka duk wanda aka ce an kai matakin da a yi mai sujjada ko da a wancan lokacin ne wani ne wanda yake da daraja yake da ƙima yake da ɗaukakar sha'ani to ya yi mafarki za a zo a yi mai sujjada kuma annabin Allah Yaqub alaihi salam ya gane menene abin da zai faru da haka sai yake kokarin ya rage hidar wannan abin ya rage kaifin wannan abin da ka iya faruwa sai ya ce da shi kada ka sanar da ƴan uwanka wannan mafarki la taqsus ru'yaka ala ikhwatika kada ka ba su labari kada ka ce musu ga abin da ya faru saboda kada hasada ta shiga tsakani kada su zo su yi hila su kulla maka abin da yake zai iya zamantowa ya cutar da kai kawai ya komar da kai baya inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin lallai shaydan ga jinsin dan adam kan lallai mai adawa ne gare shi mabayyani saboda dama shi shaydan alkawari ya dauka kuma yana da wani hikidu a zuciyarsa game da jinsin dan adam baki daya wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina Allah madaukakin sarki ya riga da ya nuna mana cewa shaydan lallai zai shiga tsakanin mu zai rarraba tsakanin mu zai haifar da gaba da kyashi da sabani da kiyayya da kaza a tsakanin dan adam saboda baya so ɗan adam su zauna lafiya da junansu to ballantana kuma a irin wannan bigire din na wanda Allah madaukakin sarki ya ba ma wata falala wadda take mai girman gaske soyayyar da annabi Yaqub yake yi mawa ɗansa da sha'anin da ya fuskanci cewa wannan mafarki na ɗansa yana kunsa da shi shi yasa sai ya kokarin ya gina wani abu wanda zai rage hadarin idan wannan abu ya bayyana menene zai faru dan haka anan gurin sai malamai suke cewa ashe kenan mutum yakan iya zamantowa idan ya fahimci ga wani abu na hadari ya tunkaro dan uwansa to ya kokarin ya ba sa kariya akan wannan abun gwargwadon hali ko ka sanar da shi abin da zai sa ya kauce wannan hadarin ko kuma abin da zai rage kaifin wannan hadarin yanzu wannan ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya yi mawa annabi Yusuf alaihi salam a shekarun da shi bai san menene abin da yake tunkararsa ba ko yake fuskarsa amma da ya gaya ma mahaifinsa sai mahaifin yake kokarin ya rufe wannan abin saboda bayyanar abin kafin lokacin zai iya haifar da a yi mawa wannan abin illa a yi mawa wannan abin tawaya ko na kaso duk da yake komin yaya ba wanda ya isa ya hana abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma ya nufa zai auku to amma mutum yakan yi kokarin ya yi riko da sabubba gwargwadon hali shine sai malamai suka ce to kenan anan za a fahimci ashe akwai halacci kuma akwai dama da aka ba ma mutum na idan kaga dan uwanka wani abu ya tunkaro sa wani mutum wanda yake zai cutar da shi zaka iya jan hankalinsa akan hadarin wannan mutumin da kake gani gwargwadon lalura gwargwadon bukata kada a yi bisa wuce gona da iri ai wanci a yi halinta kaza a yi halinta kaza ai ka zauna kawai ki buɗe file kullum yau episode ɗin yau daban na gobe daban na jibi daban wannan ya zama ba tahdir ba
amma ya zaman tukin ce ki bi a hankali da wanci ko ki taka tsantsan da wanci ko ki bari dai ki gama fahimtar ta cikin lafuzan da za su iya bawa mutum sakon ya samu dai akwai ko wani abu ba da ake so a hankaltar da shi ko an karar da shi game da wannan to malamai suka ce babu laifi a haka kuma idan ya zaman to cutarwar gwargwadon girman ta idan ta zaman to babbar cutarwa ce wanda za ta iya zuwa ta yi mutum illa lokaci guda kai tsaye akan wani sharri da kika san yana tunkaro shi to wannan kan zaki bayyana wa mutum ne kai tsaye suka ce babu laifi a wannan dubiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Aisha radiyallahu anha bi sa'ul ashir da kuma lokacin da aka yi sulhul hudaybiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da aka aika musu wani mutum wanda yake sunan shi Mikras bin Hafs yake cewa hada mikrazun wa huwa rajulun fajir ga mikraz nan ya tawo kuma mutum ne wanda yake fajiri ne shi ana manzo Allah ya sanar da sahabbai cewa ga wannan nan yana tahowa domin su shirya su san fa wane ne mutumin nan da zai zo kuma da wacce ce zai zo da haka Allah madaukakin sarki a nan gurin ya gaya mana yanda annabi Yaqub alaihi salam yayi kokarin ankarar da ɗansa da cewa ga fa abinda zai yi a sakamakon wannan mafarki da ya ga matakin da ya kamata a ce ya dauka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wili alhadith kamar haka ne Allah madaukakin sarki zai zabe ka Allah madaukakin sarki zai fifita ka wa yuallimuka min ta'wili alhadith kuma ya koyar da kai fassara ta mafarki kamar yadda take bisarin jayin magana ta malamai kamar yanda ya fifita ka yasa ka kai wannan mafarki na taurari 11 da rana da wata haka dai Allah madaukakin sarki zai kara fifita ka da wata falalar wadda ita ce ta'wilul ahadith wa yaktaruka wa yastafika li nubuwwatihi Allah madaukakin sarki zai zabe ka zai sanya ka zai fifita ka ziyar zabe ka a cikin wanda yasa ka kana cikin wanda za su zo da sako na annabta wa yuallimuka min ta'wilil hadith sannan kuma zai sanar da kai ilimi na abin da ya shafi a fassara ta mafarki wa yutimmu ni'matahu 'alayka sannan zai cika ni'imarsa a gare ka kama atamma 'ala abawayka min qabl kamar yanda ya cika ta akan iyayenka waɗanda yake sun gabace ka ibrahima wa ishaq annabi ibrahim da annabi ishaq innahu inna rabbaka alimun hakim sanidi lalle Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hikima ne a cikin wannan aya zamu ji bayanin da annabi yaqub alaihi salam ya ci gaba da yi wa dansa wa kadhalika yajtabika rabbuka yanda Allah ya zabe ka da wannan mafarki haka zai zabe ka da wani al'amari babba wannan sai muna mana insha Allah madaukakin sarki shi yake zabi shi yake sa ni'imomin sa inda ya ga dama Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min annas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar yanda ya ga dama haka yake zaba kuma haka yake sanya ni'imomin sa a gurbin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun sannan kuma da yace wa yuallimuka sannan ya sanar da kai ashe wannan ya nuna waye wanda yake sanar da bawa wani ilimi Allah madaukakin sarki duk wani abu da kaga dan adam ya sani to ya samu ne sakamakon ilimin da Allah madaukakin sarki ya sanar da ko dai wani dan adam dan uwansa wanda yake ya sanar da shi ko kuma kai a karan kanka Allah ya yalwata kirjinka ka fahimci wani abu wanda wataƙila sakon alqur'ani ko sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tunani na dan adam da Allah zai yalwata shi ka fahimto wani abu wanda wake wani bai gabace ka akan wannan abun ba sakamakon Allah ya rufa cewa kai akan ka wannan ni'ima za ta cika duka guda biyun asalin ilimin yana komawa gaba ga Allah madaukakin sarki shine mai sanarwa domin shine ya samar da asalin ilimin sannan kuma shine ya bada dama ka ilmantu da wannan ilimin da haka shine ya ilmantar da kai da haka anan da Allah madaukakin sarki da yake fada akan cewa Yaqub alaihi salam ya ce da annabi Yusuf wa yuallimuka kuma ya koyar da kai wannan ya nuna Allah ne mai koyarwa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam yace da manzon sa wa qur rabbi zidni ilma annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin addu'a ga daya daga cikin sahabban sa Abdullah ibn Abbas Allahumma faqqihhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil wannan dai ya nuna menene dan Allah madaukakin sarki shine mai ba wa dan adam ya mishi ni'ima da tagoma shi da cewa ya samu ilimi dubi yanda annabi Musa alaihi salam yake cewa da qadir qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdana abinda aka sanar da kai waye sanar da shi
Allah madaukakin sarki ya sanar da shi. Allah ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum litahsinakum min ba'sikum. Ayoyi alqur'ani cike suke da yanda Allah madaukakin sarki ke tabbatarwa da kansa cewa shine yake sanar da ƴan adam ko halittunsa duk wani nau'i na ilimi da suke ganin sun samu. Ilimin addini ne, ilimin rayuwa ne, hikima ce, gudanarwa ne, kaifin basira ne, duka daga Allah madaukakin sarki yake. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, ya sanar da kai yanda za ka yi fassarar mafarki. Wannan shine magana mafi rinjaye, amma malamai sun kasu bangare biyu akan maganar ta'wilil ahadith. Me Allah madaukakin sarki yake nufi? Wasu sun tafi akan cewa ta'birur ru'ya, fassarar mafarki ita Allah madaukakin sarki yake nufi anan. Suka ce domin ai a cikin surar Allah madaukakin sarki ya nuna mana haka din. Kashi an zo an yi mafarki lokacin Annabi Yusuf yana cikin kurkuku, kuma aka zo aka gaya mishi wannan mafarki, kuma ya fassara. Da haka a nan gurin ta'wilul hadith ana nufin fassarar mafarkai. Kuma wanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai Al-Hafiz Ibn Jarir da Ibn Kathir da Al-Wahidi, kai Imam Al-Qurtubi ma ya hakaito ijma'i akan cewa ta'wilul hadith ana nufin fassarar mafarkai. Yayin da wani bangare na malamai suka tafi da cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da ta'wilul hadith ma'rifatu ma'ani kutubillahi wa sunanil anbiya, haqiqanin sani da fahimta na abinda ya shafi littattafan Allah madaukakin sarki da abinda ya saukar a cikinsa da sakon da annabawa suka zo da shi da abinda mutane ba su gane ba ko kuma suka gagara fahimtarsa ko kuma ya shige musu duhu ko ya hade musu. To Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi Yusuf ilimin fayyace wannan abin da ilimin da zai yi wa mutane bayani su gane wannan abin. Da haka su kuma suke ganin ta'wilul hadith a nan gurin ya tafi a nan gurin, domin suka ce gashi nan Allah madaukakin sarki ya ce Allahu nazzala ahsanal hadith kitaba, al hadith littafi zance ne aka saukar da shi a cikin littafi. Ashe kenan za a iya cewa zance al ahadith ana nufin zance, fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun. Da cikin wanda suka tafi a cikin akan wannan magana akwai al-Allama As-Sa'di rahmatullahi alayhi da kuma al-Sheikh Muhammad Al-Shinqiti rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi Adwa'ul Bayan. Amma an muka kalla nan za mu ga ba ikhtilafi bane mai cin karo da juna. Na'am, Annabi Yusuf ya yi fassarar mafarki, kuma sannan Annabi Yusuf alayhi salam dan sakon Allah ne ya bayyana da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da shi na abin da ya shafi hukunce-hukunce na addini ko shari'ar da ya zo da ita. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka, sannan Allah madaukakin sarki zai cika maka ni'imar sa akan ka. Wannan cika ni'ima sai malamai suka ce Allah madaukakin sarki yana gaya masa ne na cewa gashi irin ni'imar da zai cika masa bisa harshen mahaifinsa da yake isar mashi da wannan sako, na cewa Allah zai cika ni'imar shi a gare ka, ka zamanto manzo wanda za a dinga mai wahayi, wanda zai zo da sakon Allah madaukakin sarki ga al'ummar da yake rayuwa a ciki, domin ya fahimci cewa wannan mafarki da ɗansa ya yi alama ce ta cewa ɗansa zai amsa sako na annabta. Da haka Allah zai cika maka ni'ima, domin babu wata ni'ima wadda take bayan ni'ima ta Allah madaukakin sarki ya zaɓi mutum ya aiko shi a matsayinsa na manzo ko annabi. Da haka yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaquba, kai wannan ni'ima ba taka bace ba kai kadai, har ma ga zuriyar gidan Yaquba gaba ɗaya ta shafe su, domin innaka ya samu kai ma ka samu, alkhairi in ya shafi dan uwanka kai ma ya shafe ka. Da haka wannan alkhairi na annabta da Allah ya kaddara zai ci gaba da wanzuwa ko zai samu a cikin sulalar Annabi Yaquba alayhi salam, wannan ni'ima ce da take ta shafe ka kuma ta shafi ali Yaqub, domin wannan albarka ce ga baki ɗaya da ta shafe su. Kama atamma ala abawayka min qabl, kamar yanda ya cika wannan ni'ima ga iyayenka gabaninka. Su waye iyayensa? Ai dan adam yana da mahaifi ne guda ɗaya, mahaifiya guda ɗaya, amma sai Allah madaukakin sarki ya ce abawayka min qabl ibrahima wa ishaq, aka kira masa da kakansa na farko da kakansa na biyu, saboda babu laifi a kira mutum da zuwa ga kakansa a ce mai babansa matukar ya haifi mahaifinsa. Shi yasa Allah ya ce millata abikum ibrahim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana annabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib, lallai tabbas ni manzo ne babu ƙarya a ciki, annabin Allah ne kuma ni dan gidan abd al-muttalib ne. Abd al-muttalib ne ya haife shi, kakansa ne, amma ya ce ana ibn Abdul Muttalib da haka sai ya zamanto kenan Allah madaukakin sarki ya ambaci iyaye a nan gurin abawaika yana nufin iyayensa na sulala sun da suka haifi mahaifinsa ga kakansa na farko kuma ga kakansa na biyu sannan kuma an musulmanin suka ce an yi ta'birin abawaika a nan gurin saboda a bada wani sako na cewa ga fa irin kyakkyawar alakar da take tsakanin annabawa da manzanni a matsayinsu na magabatansa da suke sun rigaye shi amsa sakon Allah madaukakin sarki ko isa da sakon Allah madaukakin sarki da haka sai suka samu wata rabita ta cewa waɗannan magabatansa ne kuma iyayensa ne a abin da ya shafi tsari na annabta da haka da jini da annabta duka sun tabbata a bisa wannan lafazi sai Allah madaukakin sarki ya rufe wannan aya da fadin sa inna rabbaka alimun hakim lallai ubangijinka alimun masani ne kuma hakimun mai hikima ne sai malamai suka ce munasabar rufe wannan aya da kasancewar a ce inna rabbaka alimun hakim zai iya zamantowa tun farko ma wannan maganar wace ce shin maganar annabi yaqub alaihi salam ce ko kuma magana ce da Allah madaukakin sarki ya sanya ta tasa a daidai wannan bigira ma'ana daga gare shi take suka ce wasu suka ce lallai wannan ya tafi akan cewa magana ce ta annabi yaqub alaihi salam cewa lallai ka sani cewa lallai ubangijinka alimun ne masani ne shi yafi kowa sanin inda zai sanya sakonsa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah yafi kowa sanin inda zai sanya sakonsa kuma sannan hakimun ne mai hikima ne domin da mulkin sa cikakke da yake da shi wanda ya san yake jujjuya al'amura kuma yake cike da hikima a juya al'amuran sa shi ya san dalilin da yasa ya sanya ka a matsayin ka zaman to kai ne zaka rike wannan kambi a cikin ayyana da nake da su ta haka karka ji bambalakwai dan na ce Allah madaukakin sarki yastafika wa yajtabika zai baka sako na annabta ka ji abu a haka nan Allah ya ga dama shine masani kuma shine mafi hikima da ga karbi wannan abu da Allah madaukakin sarki ya aiko da shi sai inda wasu suka ce a wannan jumla ce wadda take daga Allah madaukakin sarki yake bayyana ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na cewa inna rabbaka alimun hakim abin ubangijinka masani ne kuma mai hikima ne ya ga daman ya sanya al'amarin ya kasance a haka ma dukkan guda biyu babu cin karo da juna a ce magana ce ta annabi yaqub alaihi salam ko a ce magana ce da Allah madaukakin sarki ya yi ta tsakanin wannan magana da annabi yaqub yake wa annabi yusuf alaihi salam duka babu cin karo da juna domin dai suna tabbatar da ma'ana guda ɗaya na cewa Allah madaukakin sarki masani ne akan abin da yake faruwa da abin da zai je ya zo kuma shi ya fi sanin menene maslahar abin da yake kalla ko hikimar da yake kalla yake kaddara al'amuransa ko yake sa su a gurbin da ya ga dama kuma sannan ayyukansa cike suke da hikima da cikin zartarwarsa da hukuntawarsa akan abin da ya shafi shari'a akan abin da ya shafi hukunce-hukunce akan abin da ya shafi kaddarori na rayuwa Allah madaukakin sarki cike yake da sani da hikima a cikin dukkanin waɗannan bangarori yanayi na lokaci dole zai sa in jinsi a nan na so a daidai wannan gabar in cire mana fawaid da za mu samu a cikin waɗannan gabar ayata ayoyi sai kuma mu ci gaba laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi amma tun ɗazu masu ɗauka suna ta ɗaga min hannu da haka zan dakata a nan sai Allah madaukakin sarki ne kowa da komai ya kai mu darasi na gaba wanda zai kasance ranar asabar domin ranar juma'a saboda masallaci ba ma samu mu gudanar da zaman ina da kuma Allah madaukakin sarki da ya karba da gare mu abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu amfani ya samu tarayya ni da ku a cikin nada wanda kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin fahimta Allah madaukakin sarki ya bi mu ya kuma nusar da mu wannan gazawa ta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته